إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين بأني أتكلم مختصرنا سيد الإمام مسلم تاريخ الحافظ زكي الدين عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري يا منا ترى دوات الجمال الأولى هي من زال الله صلى الله عليه وسلم جاد مكة زوى مدينة يكرا تدبول دليل مدولة أربعين دا بقوي وان دا يدي ليدا تلاتين دا دوات بوما يكرا تدبول يود عشرين دا بيار ميلادية النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام muna nan da cikin kitabun Mika kitabun da ke bayani game da masalin na aure darasin da ya gabata mun karanta hadisin Abdullah bin Abbas kadashin babu ma ya gode hadda jima abin da ya kamata mutum ya fadi lokacin da zai hadu da iyalin shi wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law anna ahadakum idza arada an yati alam qala bismillah allahumma jannibna ash-shaytana wajannib ash-shaytana ma razaqtana fa innahu yuqaddar bainahuma waladun fi dhalika lam yadurruhu shaytanun abadan wannan yace addu'a wanda aka samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda aka so mutum ya fadi lokacin da zai sadu da iyalin shi insha Allah in Allah ya kaddara za a samu wani rabo cikin wannan saduwa to Allah zai kare wannan dan daga cutarwa ta shekara za mu tashi babu na 24 karshen wannan littafi in kauli ta'ala nisa'ukum hafsul lakufa atu khalsakum annashitu al-baqara aya ta 223 عن ابن المنكدر سمع جابرا رضي الله عنه يقول ابن المنكدر يا جابر بن عبد الله الأنصاري أنا أشوى كانت اليهود تقول يهودا سنكسن جسنا أشوى إذا أتى الرجل امرأته من دبر من دبرها يقولها كان ولد أحوال سنا أشوى ba tare da wani dalili wanda suka dogara da shi ba cewa idan mutum ya sadu da iyalin shi ta daga baya fi kubuliha amma inda ake saduwa ai ba a cikin abin nan ba a bayan na ta yi sadu ba a ya zo mata ta baya amma inda ake saduwa a kubuliha a gabanta kana da waladu ahwala dan zai kasance yana kallon gora ana zai zo da idanu mai fitacci sun kasance suna yin shatifali suna faɗin haka ne da ba su da wani dalili na nasi wanda suka dogara da shi wani zalat Allah madaukakin sarki sai ya ƙaryatar da su ya saukar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya nisa'ukum khalsun lakum fa'atu khalsakum annashitu cewa matanku gonakinku ne wurin nomanku ne fa'atu khalsakum annashitu ku je ma gonakinku duk inda kuka so idan kuna da zafi ko ta gaba ko ta baya duk yanda kuka so inda ya kasance za ku sadu da su ne daga gaba ta wajen saduwa
wannan aya sai ta karyatar da yahudu akan abin da suke bane amma jima mace ta baya ba wurin saduwa ba kamar yadda ake jima maza wannan harama kuma ma kabira ce daga cikin kabayar kamar yadda nasofi na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo suna masu tsawatarwa a kan wannan mutum ko da mata shi ne bai kamata ya je mata ta baya ba irin yadda ake je ma namiji wannan haramun kuma ita kanta bai kamata ta yi mashi da'a ba a cikin wannan amma indai zai zo mata ta gabanta to duk da ko da daga baya ya zo ko da duk yadda indai ta gaba ne wannan shari'a ta halatta wannan to za ka sai a karyata yahuda a kan wannan magana kenan kada ka ga mutum yana irin wannan kallon ka ji duka ta hanyar da aka same shi ba su da wani dalili a kan wannan na babun filmar'ati tamtani'u min firashi zawjiha wannan babu zai bayani game da matar da mijinta ya nemi ta wajen sunna ta hana kanta ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajulu imra'atahu duk lokacin da mutum ya buƙaci iyalin shi ila firashi ya zuwa shi da shi falam ta'tihi ta hanu ba tare da wani uzuri ba fa bata ghadbana 'alayha ya kwana yana mai rushi a kanta la'anata al-mala'ikatu hatta tusbiha za ta kwana cikin la'antar mala'iku har sai ta waye saboda haka ba haƙƙin mace ba ne ba matuƙar ba ta da wani uzuri ba mijinta ya buƙace ta ta hana kanta in tana da uzuri na abin da koda al'ada take a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kwai irin yadda magidanci yake biyan buƙatar shi ga matar shi mai al'ada yadda ba zai sadu da ita ba wurin saduwa ba amma zai iya hada jiki da ita kuma yadda ya zo wannan hadisin Aisha radiyallahu anha saboda haka za ta kwana a cikin wushin Allah ba haƙƙinta ba ne ba lokacin da mijinta ya buƙace ta ta hana kanta ba akwai haƙoƙi nata a kan shi kamar yadda ta hana da haƙoƙi a kanta wanda yake ana karantawa duka su sun zo a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babun fi nashr sirril mar'a wannan babu zai bayani game da mazaje masu tona asirin iyalinsu bayan sun biya bukatunsu game da su wannan haramun ne ana abi sayyidin khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min asharin nas inda allahi manzilatan yawmul qiyamah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace hakika daga cikin mafi sharrin mutane matsayi a wajen Allah ranar al-kiyama ar-rajul yufdi ila imra'atihi mutum da zai sadu da iyalin shi wa tufdi ilayhi iyalin shi su sadu da shi thumma yanshuru sirraha sannan saboda rashin kunya yazo ya samu wani mutum ya dinga bashi labarin saduwar shi da shi da iyalin shi saboda wannan wani nau'i ne na rashin kunya da wauta kuma wannan mafi yawa akan same shi ne game da maza shi yasa nasi ya zo akan tsawatarwa akan hakan amma ba mamaki yanzu tare da wayewa an mata a samu masu yin wannan to in mace ya kasance ta su a yawwa in mace ya kasance ta sai bangar da irin wannan sifa ta ma za ta kasance a cikin wanda za ta samu wannan matsayi kamar yadda namiji zai samu wannan matsayi to da haka wannan sirri ne da kamata ba mace ta bayyana sirrin mijinta kamar yadda miji bai kamata ya bayyana sirrin matar shi ba ko da kuma matar ne nashi tsakaninsu kamar yadda ba ya halitta mutum yana da mateku da dama da sadu da wata a idanun wata ko kamar haka nan ba ya halitta kuma bayyana sirrin junansu ko da dukkan shi matan shi ne ko ku ya bayyana sirrin wata mace ga wata mace wannan duka ba ya halitta babun fi sitrillahi ta'ala fi sitrillahi babun satarallahu haka ne ya babu wani mai tarjuma ban dubo zai me yasa maka
ها
dukwa kai samu shi ba mai nisa yin wacin ha na magana ta ala daga ma'anar tarjuma ce yake da kamar tana da abu ba yin wanda nisa bace ba
سكر الله كعمل على العبد وكسبه على الناس باب سكر الله كعمل على العبد وكسبه على الناس باب
wannan babi zai bayani na suturullahi al'amal 'ala an-nasi wa kashfihi 'ala an-nasi Allah madaukakin sarki ha wa kashfihi an-nasi na suturullahi al'amal 'ala al-'abd idan bawan Allah yayi wani aiki aikin wanda yake aiki ne na gobe to suturullahi Allah la abdu da amala Allah ya sirce shi akan wannan aiki da yayi wa kashfihi 'anil nas shi kuma yazo ya dinga yi wa mutane bayani shi idan mutum ya aikata wani aiki musamman aiki wanda yake na sabo shine wanda ake goyewa kun wajen yin shi to sai Allah ya sirce mutum ya aikata aikin shi na sabo Allah bai san kayar da wani ba ya gani ba wa kashfihi 'anil nas shi kuma mutum sai ya zo ya dinga faɗa ma mutane wannan aiki na shi wanda ya na saɓon Allah kuma ma har yana jin daɗi yawwa ha? ha haka ne tarjama yake tarjama daidai ne dai siturullahi al'amala 'ala al'abdi siturullahi 'ala al'abdi al'amala bayan Allah ya aikata wani aiki mara kyawu Allah ya siturtar da shi Allah bai san kayan da wani ba wannan aikin aka ruwa mashi asiri wa kashfihi 'anil nas shi kuma ya dinga zuwa na mutane bayani cewa na yi kaza na yi kaza na yi kaza rani ko Allah ya sirtar da shi bai san kayan da wani daga cikin mutane ba akan wannan aiki wanda ya saban Allah an abi hurairah radiyallahu anhu abinda ya sa ka wannan hadisi yana da alaka da hadisin da ya gabata a wancan babu wanda ya gabata na haramcin mutum ya bayyana wato alaka shi da iyalin shi daga abi hurairah radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu abu hurairah ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce dukkan al'umma ta mu'afa ana musu kaunar tuba daga laifi shine ma'ana mu'afa samun lahiya daga wani aiki na sabon Allah illal mujahirin sai wanda ke aikin sabon Allah karara gari ne wanda kaga yana sabon Allah bayan dunya
ta mutane gari zai zo ya shagiya misali
koko gari ne za a gan shi yana dara caca wanda ke kowa ya san saman Allah ne ya yi ko yaro karami ne dai abin ne ya gabi ne ya san haramun ne koko za a gan shi da matan banza bisa titi koko ba ya jin ganin nauyin a gan shi bakin kofar gidan matan banza inda mutumin kirki ai zai ji nauyin a gan shi ko yawwa to ya kasance shi ba ruwan shi yawwa duk wani aiki na saman Allah wanda mutumin kirki zai ji nauyin a kan shi yana aikata shi to shi ba ruwan shi ya riga ya abin nan to irin wannan ana ji mashi tsoron tuba saboda shi ba ya jin kunyar mutane bale da dama dai ba ya jin kunyar Allah wanda ke jin abin nan shi ne wanda ke jin kunyar mutane shi ne wanda zai boye ma mutane
salatul asha
ba ajin kusur kunyar Allah ba ajin kunyar mutane saboda mutum saboda raunin imani zai iya boyewa ya aikata aikin saban Allah kaga wannan raunin imani ya ja shi ko yana ganin kamar kila Allah ba ya gane shi, amma mutane da yake da tabbacin cewa suna ganin shi to ba zai aikata aikin sa ma Allah a gabanin idanunsu ba, saboda jin kunya ko kan ma aje ana ganin cewa an gan shi kaza an gan shi kaza an gan shi kaza, to wannan yayi sauki ga mutum da zai zo karara ga hili yana aikata saman Allah, irin wannan ba a masa fatan tuba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi ya ce wa inna min al-ijhari, yana daga cikin bayyana aikin saman Allah an yi amalan abdu billahi amalan, mutum musulmi da daddare aikata wani aiki na saman Allah sun mai yusdihu, sannan ya waye gari karsa tarahu rabbuhu alhali jiya da daddaren nan da ya aikata wannan aiki na saman Allah, Allah madaukakin sarki ya boye shi ba nuna ma kowa ba shi ba, baya kuma in ya zo majalisa in hira ta yi daɗi wajen abokan shi lalatacci sai ka dinga jin yana cewa ya fulan ya wani kada amintul bari hata kaza wa kaza, albariya jiya da daddare, ya ce jiya da daddare aika mun je wuri kaza mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza, sun je wat sun je wajen kermes sun je dai duk wajen wata ayyukan aiki na badala, ya dinga ba da labarin cewa sun je wakati ba ta ya suturu wuran ku alhali kawai ya yi wannan aiki wannan aboki na shi da yake gaya ma bai sani ba, Allah ya suturtar da shi baya fito ya suturu wuran ku ya kwana mahaliccin shi yana mai suturtar da shi wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu, kuma sai ya waye gari wannan boyewa wanda Allah ya yi mashi ya dinga kware ta wannan sitra yana yaye ta yana gaya ma wani wato wannan sitra ta shi, kaga waɗannan ababuwa guda biyu suna da alaka ko saduwanka da iyalinka wannan haramun ne ka zo ka gaya ma wani ko da kawani ne wannan nan kamar da muka yi bayani aikinka na saban Allah wanda kai wani bai sani ba Allah ya sitar da kai haramun ne ka zo ka gaya mashi, kamata ya kai na dama ka nemi gafara Allah, haka aka so mutum musulmi mu'mini ne alladhina idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsiruna wa ikhwanuhum yamudunahum fi al-ghayi thumma la yusiruna, haka aka so mutum ya abin nan ya kasance mai yin nadama ya gyara aikin shi na saban Allah ba don ga zowa yana fadi ba kuma yana ma jin daɗi, wannan ba a mai fatan ya wasa yana ci gaba zai, amma ya kasance yana yin nadama sannan kuma ya kamar yanda ya aikin na aboye ya bar mazuciyar shi bai zo yana bayyana ma mutane ba, yana da sauran kunya ana ji mai ana mai fatan cewa Allah zai shirye da shi ya dawo ya gyara, amma wanda yake a bayyane to wannan ana maya ana ji mai tsoron kada Allah ya karbi rayuwar shi bisa wannan aiki na saman Allah. Wannan shine munasabar kawo wannan babi a cikin wannan littahi, kuma bayan ya biyo da wancan babi na boye wato mutum ya boye alaƙa shi da iyalin shi haramun ne ya bayyana. Babun fil azli an al mar'ati wal ama, nan da yace an al mar'ati al ama ita ma mar'ati, yana nufin an al hurra an al hurrati wal ama dukkan su mata ne, al hurra ya wadda ke da yanci, al ama ya wacce take baiwa ko an sauta tana baiwa wani baiwa wani ce aka sauta aka mallake ta ko ko shi ya mallake ta an je jihadi tare da shi aka zo wajen rabon ganima aka raba aka bashi ko ko ya baiwa shi ce aka haifan mashi aka yi ta wato karkashin bauta wannan da ana kiranta al'ama. Ana abi sayyidina al-Khudri radiyallahu anhu qala zikira al-azl inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa ma dhaakum an bace azalu a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah ya ce mi kuke nufi da azalu, qalu ar-rajulu takunu lahu al-mar'a suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta'arifin azl suka ce mutum ya kasance yana da mata to dubu wanda ya kasance tana rada tana shayar da shi fa yusibu minha sai ya kasance ba iya hakuri mata shi ta ƙara shayarwa bai kusance ta ba saboda ka sai na kusanta iyalin shi wa yakrahu an tahmala minhu sai da ya kasance wa kuma tana da goyo ba ya santa dauki ciki saboda in ga goyo kuma ta dauki ciki kaga goyon zai wahala ko yawwa ana ji mai tsoron ko tamuwa ko dai sauran abin nan ko ko a yaye shi lokacin haihuwa ta yi ba tare da ya sha nono isasshe wanda ya kamata ya sha abin nan ya samu karhin ciki ba wa rajulu taqulu lahu al'ama ko ko a wannan ba mata bace baliya ba bai waci saboda idan mun lokacin da kai bayi ne ya halitta ga mutum daga cikin bayan shi duk wanda ya so ya kusanta yana iya ya kusance ta fa yusibu minha amma da sharadi kamar da za mu gani nan gaba ga kowace kuyanga in za mu sun ya kasance kuyanga abin nan ce ka mallake ta to gabanin ka kusance ta sai ta istibra'i sai ta yi sarki ka tabbatar da cewa ba ta da ciki saboda haramun ne mutum ya kusanci matar da ke da ciki cikin da ba nashi ba wannan haramun fa yusibu minha sai ya kasance ya kusanci wannan kuyanga tashi wa yakrahu an tahmala minhu to ita ba shayarwa take ba ko ba ta shayarwa ko ko zai yi ita ma tana shayarwa ga wanda ke son su haihu da kuyangu amma ba kowa yake son ya haihu da kuyanga ba duk da mutum kuyanga shi ce ya kusance ta ta samu ciki ta haihu wannan dan to wannan dan ai ba bawa ba ne ba ko yawwa da ne ba da bambanci da da na manan nadiya a shari'a ko da yake ga al'ada mutane suna bambantawa amma dai a shari'a ba da wani bambanci kamar na adar wanda yake suna da wannan al'adar in ba kwana-kwana in ba yan shekarun nan baya ba ko yawwa to su suna da wannan ce wanga dan mace mai hanna ko wace ce kamar dai can da suke gai yanan dan koyan gane kenan baya da cikakken yanci kamar da wanda yake na abin na biya to amma a shari'a dai ba su da wani abin nan ba su da wani bambanci indai koyan gan mutum ce ya kusanci sai samu da wannan dan tsari lahiya na bai da abin in ma sarki ne zai abin ga zai gaje shi ya tunda dan shi ne da abin ga bambanci da in wani ne ya aure wannan baiwar tashi da wannan dan shi ma bawa ne tunda ko wannan shi da yana tsaya matsayin uba ne to kasancewar ta baiwa ba ya sanya haihu da ita sai ya kasance yana mata azalu qala fala alaikum Allah tafa'alu zalikum zaku manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ba alaihi kuna iya ku aika ku azalu din nan wa inna ma huwa alqadar idan abinda Allah ya kaddara ai ba makawa ko da ka yi azalu ba ka san mata ka da dauki ciki ko ba ka san kuyangin ka da dauki ciki idan Allah ya kaddara daukar cikin gabanin ka ya azalan sai Allah ya kaddara wato daukar cikin ana ganewa ai ko wani abu ba sai ai tokar rayata abun gane shi yawwa sai Allah ya kaddara cikin sai ya shiga kala ibnu aun fa haddastu bihi al-hasan ibnu aun yace sai ba al-hasan labarin wannan hadisi kala wallahi laka anna hadha zajrun yace duk da yake an masa izini su aikata amma wannan kamar tsawatarwa ne to tunda yin shi bai hana in kaddara ta zo a abin da to ina amfani yin shi ha shi ne amfani ya ce kamar tsawatarwa ne ake musu kan masu tunda ana maganar kadara ko kana yi ko ba kai Allah ya kaddara haka ne sai a cikin ya dauke shi sai a dauke shi ko da kana asil gabanin kai shi sai cikin ya shiga to haka nan ne kamar ana tsawatar da su ne cewa to ba ka kasu yi ba an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma qala sa'ala rajulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala inna abdi inna li inna indi jariya wannan hadisi daga Jabir bin Abdullah yace wani mutum ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqala inna indi jariya yace ina da kuyanga lita wace wa ana azilu anha ina yi mata azalu faqala sallallahu alaihi wasallam inna zalika lan yamna'a shay'an aradahu Allah yin azalan nan naka bai hana abinda Allah ya kaddara ya kasance kala faja'a ar-rajul fa kala ya rasulullah sai wani mutum ya zo yace ya manzan Allah innal jariyata allati kuntu zakartuha laka hamalat yace faja'a ar-rajul shi dai wannan mutum wancan wanda ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam labarin yana yi ma koyon gashi yana yi ma koyon gashi azalu sai sake dawowa manzan Allah ya bashi wannan labarin cewa yin azalan shi bai hana abinda Allah ya yi nufin ya kasance ya kasance aikau kamar an abin nan sai sake dawowa ga yanan faja'a ar-rajul da ma'arifa ko wancan dai na farkon shine kaga can sa'ala ar-rajul can na kira ne inda nan ba a san shi ba to amma tunda ai ya zo ya yi tambaya an bashi amsa yanzu ya sake dawowa ya zama sananne yasa sai ta'arifin shi faja'a ar-rajul shi dai wannan mutum wanda ya wancan tambaya ta farko sai ya sake dawowa faqala ya rasulullah innal jariya ka gani can ma yace inna indi jariyatan ba sananna bace bace yana da wata kuyanga to wannan kuyangar dai wanda yake bayanin ta ita ce nan yace innal jariya ita wannan kuyanga da ya bada labari yana mata azumi allati kuntu zakartu halaka wa dana ambata maka amalat aka wata da ta ciki faqala sallallahu alaihi wasallam ana abdullahi wa rasuluhu yace ku tabbatar da cewa ni bawan Allah ne ko manzon shi ne saboda haka kullum gaskiya nake ada ma na ba ku labari ko cewa wannan bai hana wani abin da Allah ya nufi ya kasance to gashi ko kana yin azli din Allah ya kaddara ciki zai shiga gashi kuma ya shiga to haka ne bai da bai da amfani bai da amfani Assalamu alaikum. Ah?
My sister's about
to go to
the party.
Eh.
Assalamu alaikum.
Sa sarari ta hanyar amfani da wani abu kamar mi shi azalu yana da halaccin shi ya zo a cikin nassi ga halaccin shi na ya zo a cikin nassi amma shi ai bai iya zama kamar yadda nassin ya nuna ba lallai tabbas ya zama sa sararin ba tunda bai hana idan mutum yana yin shi ko kuma in yana yin shi yana yin mutum ya yi shi amma kuma sararin bai samu ba ko yawwa to shi kauki da wannan sa sararin da kake magana indai ba kaurace musu ne za a yi baki ɗaya ba indai ta hanyar a yi amfani da kowane abin nan ya danganta da shin abinda za a amfani da shi mai cutarwa ne ko bai cutarwa ga wanda za ta yi amfani da shi mafiya ai mata dai ne su ne ke amfani da abubuwan wajen sanya sararin ko yawwa in mai cutarwa ne da lahiyar sarami ne sai amfani da shi ta dalilin a ce sanya sararin amma ba mai cutarwa ba ne ba wannan suna iya ana iya amfani da shi ga wanda yana da yaro ƙarami yana jijin mashi tsoron cewa in matar shi ta dauki ciki kila zai yi wahala ko koyi abin nan dan ana yi mai ana yi kiyasin wannan abin da shi azalan yadda shi a aikace kila tabbas ne ko miya ta da cikin dare tunda ba fa kuskurewa ba irin wannan ba ba fa kuskurewa ba sai dai kila wajen amfani da shi nan aka samu akas amma dai an an kiyaye shi to kusan 100% yakan yi aiki ina fata an fahimce ni ha mun kuma wata allura ce za a yi ko wasu kwayoyi ne za a sha yawwa ko ko wani abu ne za a sanya a cikin jikin ita abin nan din dan ya kasance ciki kada ya shiga har zuwa wani lokaci sannan a ɗebe shi ko ko a yanke idan bai cutar da ita cutarwa ta kusa ko ko ma ko da ta nesa ce sai an ɗauki lokaci wannan ana yi amfani da shi kuma shi wasu waɗannan ababen ya danganta daga jikunkunan matan ne tunda wani yana iya cutar da wata bai cutar da wata ba tunda kowa da irin nau'in jikin shi amma dai da bincike na mafi yawansu suna cutarwa ta haka wani suna cutarwa abin da ya fi sauki shine guje musu ban san ba ita mahaifa in sun juye ta daga baya sai suna iya koma su mai da ta yadda take ko ha a daurewa ne ake to kamar daurewa in ya kasance bai da wani cutarwa wannan ana ya daure ta daga baya sai a kwanci kaga ba wani abu ne aka sha ko shi ma da sharadin ba zai iya cutarwa ba irin wannan ababuwan da mutum ya dogara da Allah kawai shi ya yi saukin abin nan ya yi ta fatan cewa duk abin da Allah ya bashi nauyin ɗaukar wannan ɗawaini wallahu a'lam amma bai hana kuma a aikata ta dalilin ceton ita matar ko ko shi abin da aka riga aka samu idan ana jin tsoron shi kanshi wanda ke da rai in aka samu wani zai iya cutar da uwa ko abin nan akwai wanda ke ganin koko ana ganin halaccin ma ana iya shi wanda ba a tabbatar da rayuwar shi ba ana iya salwantar da shi saboda a ceci rayuwar wanda ke da wanda aka tabbatar da rayuwar su ne wallahi ma ala wani salam zai yi shekaru da dama na'am shi ke sabbaba cutarwa ta wuce abin nan ba kusan dai kamar da kwajin aƙida ta jahiliya ta tsoron talauci ko indiya sun yi yawa ko dawowa ka ga mutu ya kasance yana da wannan aƙida kuma a yi hawa da cin wani babu na'am shi indiya sun yi yawa zai da shi da dawowa farisa
galibin aksari masu ɗauka waɗannan tsare-tsare duk kamar wasu wannan ce magana gudun yawan ƴaƴa yawan gudun talauci tunda mu da yawa kuke-kuke na zuwa ko kaga tsakanin mata da miji ita mijin ma wani shi zai matsa aje a
mafi yawa wasu ma irin wanda suke yan boko suke matsa
galiban wannan ce matsalar amma ita wancan matsalar ta kamar abin da ake cewa a gargajiyance mai kazamin goyo shi wannan ai hatta magunguna akwai na ice waɗanda ake amfani da su yawa wanda kuma a bincike
kuma ko suna tasiri ba su cutarwa kuma
amma shi wancan da likita ɗin can har akwai yanayin da in ba a yi sanar ba ma yana ɓatar da haihuwa
a yi magana amma
ni na ga ka ba ɗaya ba biyu ba
waɗanda
yanzu sun dawo suna neman haihuwa gaba ɗaya ta tsaya
ta abin koko abin da aka samu ya dinga zubewa ko
marin
yana daga cikin
abin da ya ce
kuma kullum ma tana cikin larura. Saboda haka yana da illoli da dama, bai kamata ba, yana daga cikin adalci kada mazaje su tilasta matansu a kan wannan. Assalamu alaikum. Kuma kyauta ake sa maka amma an za a ɗebe maka ba ka gane dai duk da kowata manufa cikin yin abin nan. Allahu musa'an. Babun fil ghila, wannan babi zai bayani a cikin ghila, yana da alaka da azumi, kusan koko ma za a cewa kusan tare suke. Anahu Zama binti Wahabin al-Asadiyya, wannan hadisi daga Juzama binti Wahab al-Asadiyya, ukhti Ukasha, ya uwar Ukasha radiyallahu anhu, Ukasha al-ma'ruf ko yawa. Kala hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi unasin, tace ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin jama'a, wa huwa yaqulu, yana cewa laqad hamamtu ana na hana da ghila, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi niyyar in yi hani game da ghila. Fa nazartu fi rumi, sai na yi duba ya zuwa Rumawa wa Faris da mutanen Faris, bai za mu nuna aulada, sai na same su dukansu suna yin ghila ga ƴaƴansu. Fa la yadurru aulada mun zalika shay'a, wannan ghila ba ta cutar da ƴaƴansu da wani abu. Thumma sa'aluhu an al-azm fa qala sallallahu alaihi wasallam dhalika al-wa'du al-khafi, sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da azm, sai mutum ya ce ta ya azalo, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce dhalika al-wa'du al-khafi, wannan shine ake ce ma turbuda ta kore, wa idhal maqulatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, ya kasance a hadin Laraba ce lokacin jahiliya, saboda dai aqida gudun aibi ko talauci ya mace da ranta suke haka rami, sai a sanya ta sai a turbo, ba sai an kashe ta da ranta sai a abin nan sai a abin nan. Shi ne manzon Allah ya ce wannan ita ce turbuda ta koyi, ba a bar yaron ba an halicce shi, ba haka abin ga ana gudun an halicce shi, saboda haka abin da ake halittar da shi ba a bari ya shiga cikin mahaifa sai a zubar da shi. Shi ne al'azim, ta ce wannan shi ne turbuda ta abin. Ghila kuma shi ne saduwa da iyali lokacin da suke shayarwa, shi ne mutum ya sadu da iyalin shi lokacin da suke shayarwa, wanda yake cikin wannan shayarwa kuma an sadu da iyali matuƙar suna al'ada, to ana jin tsoronsu ɗauki ciki, tun macen da ke al'ada tana shayarwa ana saduwa da ita tana yin ta ɗauki ciki, yanayin ta ɗauki ciki shi kuma yaron yana sha, shi ne an yi mashi ghila. Fa idza hum yughiluna auladahum, akwai can al'adun wasu mutane in mace ma tana shayarwa ba a kusantar ta sai ta yaye, saboda jin tsoron kada ta samu jinna biyu. Amma wannan ba musulunci ba ce ta dole haka nan ba, kamar yadda wannan hadisi ke nuna, kana da iyali suna shayarwa in kana yin ka sadu da su, abin da Allah ya kaddara shi ke abin nan. Wannan shi ne ghila, wata kuma shi ne azm. Babun fi wata shi da fabala yana sabi, wannan babu zai bayani a cikin saduwa da masu ciki. Al-hubla mace mai ciki, ta yi kira hubla, in jam'i ne hubala, mata masu cikuna, yana sabi na daga kamanni, wanda aka kamo ribar yaki aka je aka yaki wasu mutane dani ta'a ne saboda aka kamo su kenan kamo mun nan sun zama bayi su ko bayi dukiya ne kamar da ake raba sauran dukiya na ganima kuma haka nan ake raba su ana Abu Darda annabi sallallahu alaihi wasallam annahu atamra'atan mujiz mu'ata imra'atan imra'ata mujihi ala babi fustatin faqala la'allahu yuridu an yudimma biha faqalu na'am faqala sallallahu alaihi wasallam qad hamantu ana la'anahu la'natan yadkhulu ma'ahu al-qabr la'nan yadkhulu ma'ahu qabran كيف يورثه وهو لا يملك له كيف يستخدمه وهو لا يملك له هنا حديث من أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى امرأة مجح على باب فضات يا جوج متمات أكان وتقوى فضات كما وترم واجهات فقال sai yace da Allahu yuridu an yulimma biha sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake tambaya yace wannan mata ba mamaki yana son ya saru da ita faqalu na'am kace ni manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama faqala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yace da kada amuntu in ka wai saru da ita nayi niyyar ana la'anahu illa an ce shi la'anahu yadda kudu ma'arun kawara la'anta wadda za ta bi shi a cikin kawari ya sadu da mace mai ciki ya sadu da ita dana la'ance shi la'anta za ta bi shi a cikin kawari shi kaifar yi wani tsohu wawo na yanayin da yawo idan ya sadu da mata wacce take mai ciki ta haihu wannan nan aka danganta shi da shi idan ya mutu ba zai gaje shi ba zai gaje shi shi kun bai halitta ba tunda ba dan shi bane ba kaifa yastakhdimu ya za a haihuwar mashi dan da ba dan shi bane ba ya dinga sanya shi ya mashi aiki wa wala ya dinga mu ya dinga gare shi ba saboda haka can cikin hormata alaikum ummahatukum nisaikum ya za ta gano jerin matan nan guda takwas ko ko sirkin mata guda takwas wanda yake haramun ne auren su sai ya ce wani sanatu minan misali illa ma malakat aimanu haramun ne gare ku ku aure a ku sanat katangakin mata minan misali mutum da take tana da wuce ko da kawo mijin nan kafiri ne ba musulmi ba sai in malakata aiman kuma ya ce kun same su sun zama bayi a raba ganima an ba ka to shi ma wannan sai ka istibrana ta ya kasance matan musulmi ne musulmi ce sai ta zama baiwa in kafira ce an ji yaƙi da rusu ko abin da rusu an ci nasara a kan su yaƙi na musulunci yanzu ta zama baiwa ta faɗa cikin ganima za a raba ta kamar yadda za a raba awaki da tumaki da sauran abin nan ita ma ta faɗa cikin rabon mutum to nan mutum ba zai sadu da ita ba din tana baiwa shi sai istibra'in ta istibra'i shine ta yi al'ada saboda ta yi al'ada saboda alamar cewa ba ta da ciki saboda ga dukkan mata bane ba suke yin al'ada suna da ciki akan samu wadansu daidai ku sosai shawazi wanda jini yakan iya zo musu ko da ba na haihuwa ba lokacin da suke da ciki amma kaɗan ne fara yi to sai an yi istibra'i da ta yi al'ada shi kenan da ta yi al'ada guda ga alama ba ta da ciki shi kenan wannan jini ya yanke ta je ta yi wanka shi kenan ta halitta ga wanda ta wada cikin rabon shi أنا أبي زين القدر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين رد أكياج حنين رأس جيش إلى أوطاس وقت يوفته ما كمي بيان الشنبا يقوم وقت عند أكيا مقرى كما دمت أقوم يا أيك وتر عندنا إلى أوطاس يزوى أوطاس فلقو ألوان سنسكا لنا مكيا فقاتلوهم suka yaƙe su da zaharu alayhi suka samu nasara da galaba a kansu wa samu da musabiyan suka kamo ribar yaƙi aka samu mata da yaƙuna da yara da abinda da mamaza su ne sabbin ana kama yaro ƙarami ya zama bawa abinda ba a yi kashe shi ke ba a yi wanda ba baliki ba wanda mai halin bai sai ya ci ba a musulunci ba a kashe shi haka nan ba a kashe mace maza Allah ya ga wannan yana fada wanda ke daukan makami ya ce za ya ki shine kamar shine ya halitta ya ka a kashe amma wadannan aka samu galaba akan mazajen su su duka sai a koro su sun zama riba ya ki baka annan nasar min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam taharraju min shiyanihi sai wasu mutane daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ganin zunubi akan cewa sassari da waɗannan mata in azli azwa inna min al-mushrikeena saboda sun san mata ne masu mazaje mushrikai fa anzalallahu azza wa jalla dzalika Allah madaukakin sarki sai saukar da wannan aya ta nisa cewa wa muhsanatu min an-nisa yana daga cikin abin da aka haramta maku tunda zirin bayan an kawo gudun mata'alaikun ko ya cike da ba'an tajima ko bayanin mafita ne illa makar salaf ko ya ce wani musanatu minan nisa'i illa ma malakat aimanu su ma mataiku masu aure wanda ke auren mushrikai kamar da hadisi ya nuna sai waɗanda kuka je yaƙi ku samu galaba a kansu to wannan ba a haramta muku su ba amma dai kuma ba za ku sadu da su ba sai kun yi istibra'insu ai fa hunna lakum halalun shi ne nan ma da ya fassara wannan aya ta ce wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum ai fa hunna lakum halalun su sun halitta a kan ku zan kadar da ta wannan wanda ne yake haramu an kawo aya a siyaka abinda aka haramta ko wannan sanatu minan nisa in ka tsaya nan kenan jumla wancan ne wanda aka haramta to istisna da aka illa ma malakat aymanukum tuna aka ce fa wannan lakum halal matan aure ne ba ya halitta da kowace hali mutum ya auri macen aure ko ta musulmi ce ko ta kafiri ko wani lokaci ne ya halitta mutum ya auri macen aure wani da macen aure ce sai macen aure da ya kasance ta kafiri ce kuma kafirin ma aka yaƙe shi aka samu galaba aka kamo matar shi to irin ita wannan fa hunna lakum halal sa halitta gare idan qadat iddatu hunna amma sharadi ne da su ta kare idan qadat iddatu hunna in idda su ta kare saboda idda tana bambanta in ya kasance mai ciki ce menene iddar ta an ta da hablaha ko sai ta haihu kana iya wajen rabu a banka mace sai kai sa ko kai rishin sa ya danganta daga abin nan ga wanda ke son abun nan da yawa samun mace mai ciki ai sa ne kamar ka sai tinkiya mai ciki ko ko akuya mai ciki dan da nan garkan ka sai ya karu dan da mutunan da baka da aka bashi baiwa mai ciki da ta haihu wannan dan shi ma bawa yawwa ai kare kenan ya samu karuwa bayi sun karu ko yawwa to in ita ce sai ta haihu in ka wace ta kasance ba mai ciki ba ce ba da sai ta yi istibrar na sai ta yi al'ada gabani ya kusance ta waccan ka sai ta haihu ta yi abin da shi ne kowace kenan da nau'in iddanta na babun bil kasmi bainan nisa wannan babu zai bayar da game da rabon kwana ga mutanen da ke da mace biyu zuwa mace hudu saboda su bayi ba su da rabon kwana mutum yana da bayi kamar lokacin da yake da kwai su mutum yana iya baiwa ta kai nawa yana so dukkan su yana iya musantar su amma ba su da rabon kwana lokacin da ya bukace su su ba a raba musu kwana iya ke raba ma kwana kuma a musulunci mutum bai halitta ya auri macen da ta yi hudu ba fanki mun ma zaba da mu'minan nisa'i masana wa salasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu wahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'dilu ai yanzu a karshen aya to ga mutanen da yake da mace biyu da kai rabon kwana wannan wajibi ga al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma gare shi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wajibi bane ba duk da ya kasance yana yi saboda kyawun nabi'a ta shi ana nasin tala kana nabi sallallahu alaihi wasallam 90 suwati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da matan ku guda tar yana da matan ku guda tar bakana idza wannan khususiyya shi ce yanzu idan mutum ya musulunta yana kafiri yana da mace biyar to abinda sunna ta nuna in dukkan su suka musulunta tare da shi su biyar din nan sai a bashi zabi sai ya zabi guda uku sai ya saki guda ba wai wanda ya aura daga ƙarshe za a cewa ta saku ba shi za a ba zabi ina na ya saki ta farko ina ya saki ta tsakiya ina ya saki ta bai aura daga ƙarshe amma dai a bakul halin ba ya halitta gare shi ya zauna da mace guda biyar amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba shi wannan khususiyya ta zama da mutumin nan mata kun da ya aura guda tara din nan duka ya rayu da su wakana idza qasama bainahunna la yantahi ila al-mar'ati al-ula haka ne ko la yantahi ila al-mar'ati al-ula fi 90 fa kunna yasmi'na kullal laylatin fi bayti allati ya'tiha fa kana fi bayti aisha fa ja'at zainab fa madda yadaha ilayha fa qalat hadhihi zainab فكان النبي صلى الله عليه وسلم فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده فتقاولتا حتى استخبتا وأقيمت الصلاة فمر أبو بكر على ذلك فسمع أصواتهما فقال اخرج يا رسول الله إلى الصلاة وحثوا في أفواههن ترابا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فيجيب أبو بكر فيفعل بي ويفعل فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أتاها أبو بكر فقال لها قولا شديدا وقال أتسمعين هذا كما أن مكيب هذه ربما قال كيبا واجب جوني أن الله صلى الله عليه وسلم أمن يعكس الجين yakani ko da yake ya sai sun zo wani lokaci kuma sabanin wannan cewa akwai lokacin da bai raba din ba hadisin da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayini guda ya sare da dukkan iyalin shi wani ya nuna cewa yakan yi wanka bayan kowace saduwa wani ma ya nuna cewa wanka guda wani za ta sai wanda ta sun tabbata fa kana idza ka sama bainahunna ya kasance matai kunnan guda tara idan ya yi rabu tsakanin su aya ta ta fa wa alqur'ani tuji minhunna man tasha wa tu'i ilayka man tasha wa man tarayta mimman azalta fala junaha alayka dhalika adna an taqarra ayyuhunna ولا يحزن والدان بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما ولا ينتهي إلى المرأة الأولى في تسع إن ينا زاغين سيدي بداوة تند سوترني كان يداوة زوى متتا تاورقو فكنا يجتمعين كل ليلة sai ya kasance kuma rabu asalin shi yini yini yana ma'ana dare da yini shi ne asalin rabu ga mutumin da ke da matai ko da dama to amma ba da yi sai ya je yini in ana ganin kamar yini yini ya kadan sai a daki kwana biyu in ya kwana biyu wajen waccan in ya koma wajen waccan sai ya kwana biyu ba da yi imanin tare da ya je yini sai ne in ma sati sati zai awa abinda dai ba ai ba a cewa wannan da yini wannan da dare in dole ma ka da yini sai an hada da dare shine akalla nashi awa ana iya kara shi da kai biyu ko abinda ya dadara wannan saboda haka suna makarfa kunna ya samina kullu laylatin fi baitil latiyatiha dukkan dare a wajen wacce yake sai sa faka da fi baiti aisha sai aka yi da ce wani dare yana abin nan na aisha yana dakin aisha waje a ta zainab sai zainab ta zo ba madda ya da hada lai da ta zo sai ta miƙa hannunta wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba madda ya da ku ilai hada yake nan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba madda ya da ku ilai sai miƙa hannun shi ya zuwa ita zainab فقالت هذه زينب فقالت سيدتي هذه زينب وانا زينب فكفى ما زال اساسا وكان ده يرمي كان شيء يزوى زينب كانم بايعي ده ابن با دنيا با سي عائشة تجي هذه زينب وانا زينب تجي ما زال اساسا وكان ده يرمي zuwa gare ta fa kafa da misa sabbi da sai manzo Allah ya janye hannun shi inda ba wajen ta yake ba ko yawa da tace ba ita bace ba ka mika hannunta ya mika hannun shi zuwa gare ta sai na bace sai ya janye hannun shi fa ta kawo ta sai kishi ya tashi sai suka yi kace na ci kamar yadda ake cewa ko fa ta kawo ta sai kace na ci ta tashi da min da kawo rikima ta tashi hatta istakhabata dadai zanani ana nan suna ta wannan rikima ba ku kimanta salatu sallah ka ta da rikama sallah lokacin sallah ya yi an ta da rikama fa marra abubakar ala zalika abubakar siddiq da yake gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna mabautaka musamman ɗakin Aisha yana kusa da masallaci yasa lokacin da aka fara da masallaci sai ya kasance ma ya shiga a cikin masallacin kamar abokar ala zalika abokar ya zo ya ji wannan abin fasami'a aswata huma ya ji sautin zainab da na aisha sai ya shiga faƙala ukhruj ya rasulullah ila sala ya ji istizani a magance manzo Allah tare su zo mu je a yi sallah wasu fi afwaye inda turawa ya ce ɗebi ƙasa ka zuba a bakunan su ba kare da nabi sallallahu alaihi wasallam ya fito kamar da abokar ya nema ya je sallah ba kare ta aisha aisha ta san ta yi da yi ba ta samu natsuwa ba sai ta ce al'ada ya fi da nabi sallallahu alaihi wasallam salatu ya ce yanzu ko ba da daɗewa ba manzo Allah da zaran ya ƙara sallah kawai shi wa abubakar ta san halin babanta irin wannan ba ya da haƙuri cikin wannan tace Abubakar ko tabbas sai ya zo fa ya fa'ala bi wa ya fa'ala yanna ma cewa ban kyauta ba ban kyauta ba falamma qala nabi sallallahu alaihi wasallam salatu wakati da manzo Allah ya kare sallah ta Abubakar kamar yadda zata saboda irin wannan hasashen ka riga ka san mutum kana iya kai shi yawa sai dai abin da ta hasaso sai kawai zama tabbas sai ya zo faƙala da haƙaunar shadida ya faɗa mata magana mai tsanani faƙala a ta sanani da haɗa ta ce yanzu ke Aisha cin aikata haka matsayinki wannan ba matsayinki ba girmanki ba ne da kamata ki haka nan ba gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ita sa'in sa saboda abin da bai kai wani abin nan ba abin da ma ba da niyya yayi ba saboda haka yana wannan hadisi yana nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaban kwana da abin nan din shi duk da yake ba wajibi ba ne gare shi ba yake kamar da muka nuna amma mu al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ga mutum tana da ke da mutum da ɗaya ta kai biyu ya rabu kwana a tsakanin su wallahu a'lam. Babu al-maqamu inda al-bikri wa sayyid mutum da yana da mace daya ko biyu ko uku sai ya kara aure ya aure budurwa ko ya aure zawada abinda babu zai bayani kenan. Annabi Muhammad sallama annabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata zawaja umma salama lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure wannan mata umma salama aqama inda hasalasa ya zauna a wajen tasawu yanzu ana abin nan mutum ne yana da mace uku misali sai ya karo aure yanzu da ya karo aure ya amarya za ta tare bayan ya yi kwana shi wajen uwar gida in kwana guda ne yake ko kuma kwana biyu ne yake yana wajen uwar gida da ya kare da wajen uwar gida sai ya zo wajen ta biyu sai ya zo wajen ta uku ko to sai a kawo amarya malam barka to nan lokacin da layi sai ya tsaya yawwa sai layi ya tsaya yanayi ta amarya da ta haikar yinsu sai ya zo ya kwana uku wajen da na sannan sai a koma kamar yadda aka saba in jawara ce ita ke da kwana uku sai ya kwana uku wajen Ummu Salama wa qala innahu laysa biki ala ahadika wa min manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kila ya san Ummu Salama ta san idan aka aure amarya ana yin sati ne a wajenta amma wannan hukuncin budurwa ne ba mamaki wanda bai sani ba ya haɗa budurwa da wacce take jawara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata kwana uku da ne wajen wannan ba wani ba na yi shi bane sai ro da nuna cewa ke wulakantatta ba ce in shi ta sabbatu da shi kamar yadda ake wa budurwa sati in kina so kina da cike mutu kwana uku ni sati a wajenki sai dai sharadi wa in sabbatu laki sabbatu bin sari ya samu kace ya halitta a yi kwana rabon kwana bakwai bakwai maza ya ce in ni sati a wajenki na koma wajen sauran masu aiko duwace na je wajen ta sai na yi sati duwace na je wajen ta sai na yi sati in ka ba haka nan ba to kwana uku shi ne hajjinki wannan kuma na matsayinki na jawara ba wai kaskanci ba ne ko wani wulakanci ba ne amma budurwa ce sati yake sukutun in ma kwana guda yake in kwana biyu yake sai ya sati a wajenta sannan sai ya je wajen uwar gida ya yi kwana guda sannan ya sake dawowa ya yi kwana guda sannan sai tsari ya miƙe kamar yadda yake bana nasin da malikin kala za ta zawajar fikira ala sayyidi a kanun da saba hadisin ala san malik ya ce idan mutum ya auri budurwa ala sayyidi ɗaya ya ce ala sayyidi mafhumu da shi ba lalle to ma akan macen gida ake ni ba sai ko canta abin nan ba yawa yana da mace sai ya aure budurwa akan waccan mace da shi ko kuma ta ne akan matar gonshi akama da asaban zai zauna bayan sati guda zan zo sai zauna ci ya aura har da fikiri kuma ka gani sai ce har da fikiri ha dawo to mafhumi dai ya aure jawara kuma akan matar shi ko da tana tana buruwa ya aure ta to ana yana nufin da ya aure jawara akan matar shi wannan mafhumin ba ba da ba wani abu na akan shi ba lalle ya kasance haka ana ya samu haka sai yana yin mutum ya aure abin nan ya aure ya da auren jawara kuma daga baya zai ya aure budurwa yana da ya aure budurwa daga baya zai sake auren jawara ya halitta mutum ya fara auren shi na farko da abin nan ya aure jawara sai a ce bai wanka ba ko ga al'ada ba ya da komi shi sai yau sai sai shi ba ya ya abin nan ba ya yi ango nisa abin nan ne shi fikir ne abin nan ne shi daga bayan samu hali sai a wurin budurwar ko ko ya kara rayuwar shi akan auren zawar duka ya halitta ba wani aibi ba ne ba na kala Khalid ya ce walau kuntu innahu rafa'ahu da salatu ya ce wannan hadisi na Anas bin Malik ya kaga ba a ce kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba Anas aka ce ya ce har Anas bin Malik kala Khalid yana da cikin ganin silsila ta hadisi ya ce walau kuntu innahu rafa'ahu in na ce ya daga wannan hadisin ya daura ya daga shi ya ce manzo Allah ya ce da salatu da na yi gaskiya saboda irin wannan hukunci na shari'a da wuya sahabi da ya karin hali ya gaye shi ba tare da ya yi shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaman tun da shari'a ce yawwa walakin na kala as-sunnatu kadhalika sai dai lafazin da ya faɗi cewa as-sunna abinda ke sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kadhalika cewa mutum ya aure budurwa zai yi sati a wajenta in ya aure zawara zai yi kwana uku a wajenta wannan shi ne sunna in an ce sunna kuma yana an danganta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abin babu hibatul mar'ati yawmiha li ukhra idan mutum yana aure da mace guda zuwa hudu ba laifi wata tana yin kyautar yinta ga wata ko tana larurar rashin lahiya tana iya cewa tunda da ita ba ta lahiya yanzu ta lahiya ta take kawai ya in mace guda ce gare shi ta ce shi kenan ta ba da kwanakinta gare ta a Allah ya ba ta lahiya ko kuma ma ta yi kunya gare shi yadda abin ga ya ce ta mashi kyautar shi kwanakin kwanan da in ya zo inda yake so ya je shi kenan koko tana ya duba cikin su wanda suka yi dadi da ita ya kyautar kwanan ta ga wanci shikenan in kwana daidai ne yake yi ita in ya zo ɗinta sai mata kwana biyu da nata da wanda aka ba ta kyauta ana aisha qalat ma ra'aytu imra'atan ahabba ilayya ana akuna fi misla khiya min sauda binti zama aisha tace bata ga wata mata ba ahabba ilayya wanda ya kasance shi ne mun soyuwa a wajenta ana akuna fi misla khiya min sauda wanda aisha tace santa kamar sauda binti zama ita wannan sauda binti zama manzo Allah ya aure ta ne tun gabani ya aure Aisha kuma ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ta manyanta saboda haka ta kenan
bayan wafatar Khadija ita ce wadda manzo Allah ya fara aure sai daga baya aure Aisha ta ci gaba da auren sauran mata da dukkan shi kawaka ta mayanta sosai kuma da ma da al'ada tare da girma mutum yakan ƙara nauyi ma'ana jiki yakan sauko mashi tara kama cece jijjika kuma ga manyanci ya ta jini rajin tsoron cewa din da ta tsufa kada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ta ita kuma tana son ta samu wannan dauka azana ta daga cikin mata ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka sai ta yi dubara irin ta su ta mata ce manzo Allah ta ga cewa manzo Allah Aisha ya yi su ita ce to yin da ta ba da shi Aisha ita Aisha din da an mata kyautai ne ba dole ta so ne wannan kyauta ba shine take ba da labari ba ta ga wata mata ba da take amana kamar ita na'am min ra'ata fiha zama haka ne ko binti zama min amrata fiha hiddati qalat falamma kabirat lokacin da Zainab binti Sauda binti Zama shekarunta suka gabata ja'alati yawma min rasulullah sallallahu alaihi wasallam da Aisha sai ta yi kyautayininta a cikin rabon da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sai ta ba Aisha qalat ya rasulullah ta ce ya manzo Allah karja anti yawmi na yawmi minka da Aisha ce yini na wajen ka na bada shi ga Aisha ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tsamu da Aisha ta yawmain wannan ya nuna rabon kwanaki wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yini saboda ta Aisha idan ya zo wajen ta sai ya raba mata rini yini biyu yawma hawa yawma sauda sai ya yini biyu wajen ta da yinin ta da yinin sauda da ta zama sannan ya wuce ya je wajen wata mata wadda ba ita ba wani makaranta wannan yana da alaka da wani su gabata sai mun bana karshen shi babu tarkul qasam li ba'd an-nisa wannan babu zai bayanin in aka ce al-qasam ana nufin al-qasam bi sukun as-sin rabu an aka ce al-qasam ransuwa shine bambancin su kasam kasam al-qasam ransuwa kenan haka ce al-qasam kenan rabu da an yi sukuni ma'ana ta canza amma da an mashi fata kuma sai ya canza ma'ana me ke dalilin ka cikin Qur'ani kawo aya da zai bayyana kasam wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim wa innahu laqasamun Allah ya ce wannan rantsuwa ce law ta'ala nuna azim mai girma yawwa ana ta kala hadarna ma'a ibn Abbas janazata maimuna ya ce sun hadarci suturan maimuna tare da Abdullahi ibn Abbas hadarna ma'a ibn Abbas janazata maimuna zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam sarifa a wannan wuri wanda ake kira sarifa akan hanya abin nan ko ni kaji na haji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala ibn Abbas Abdullahi ibn Abbas ya ce hazi zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa iza rafa'atum na ashaha wala tuzahiku to kaje za ku daga annashinta annash shine gado gadan mamaci makara yawwa garin da ake dora mamaci kullubu na unsa wa in qalat salamatuhu yawman ala al-alati al-hadba'a mahmul shine annash wala tuzasu yace kada ku danga abun garin shi motsa shi girma mata wala tuzasu zan din ma'ana su abin nan kada ku danga girgiza shi wa wadda ku tausaya wajen dauka saboda shi mamaci shi ma yana da haƙƙi kamar yadda mai rai yake da haƙƙi yasa daidai da zama bisa kabari duk da abin nan mamaci ba ya jin komi ita mutuwa tana gaban komi daga inda aka ce mutum ya mutu to tura ta kai bango bai ba wani abin da za ka yi mashi wanda zai ji alamar cutarwa amma saboda girmama walakar karamna bani adam saboda girmama da alama na adam ba a san mamaci a cutar da shi ko bayan ya mutu a daidai wani bangare
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad
da yadda an hansa ya cikin kabari ba a san a zauna masa kabarin nashi saboda girmama yanan mai hikima ya ce wa man yahud ya su hudu da hawa na alayhi fama ila fama da jihohin min mai yutin ila mutum ne bayan ya mutu sai ka zo ka yanke shi ya ji raɗin wannan yankan saboda mutuwa tana gaban ciwo ko yawa inda rai ne ake jin raɗin ciwo amma bijirin limayyutin lamu to amma duk da haka nan ba a abin nan ba a cutar da shi ana girmama shi bakana inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasawun ita gaba da bada labari wannan hadisan da suka zo akan cewa matan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwa tare da su guda tara ne kusan wannan hadisi ne mutawatir abu ne wanda aka yi tafaki akan shi fakana ya kasimu li samanin wala ya kasimu li wahidati ita ce saudawa da labarin ta ya gabata ko ya kasance yana rabo ga guda takwas guda ɗaya ɗin ta ba a rabo gare ta kala a tawon allati la ya kasimu laha sadiyyatu binti huyayyi bini akhtab shi a ta ya ce wacce ba ya mata rabo ita ce safiya binti huyayyi bin akhtab haka nan ne ha haka samu irin wannan ai safiya matsayi gare ta wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Aisha ke miji shi Aisha saboda yadda ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana son safiya har wata rana ga ya mata magana ta tace mata ni ya bayu mutane ka san mata an kishi ya yi mun jaja abun da ba sai lokacin da suke sabar da baka ba duk da abun ganin addinin Aisha da abunan dinta da zansaninta ranar da kishi ya yi mun mata idan sai ta aiba da ta ce kenni kidi ya bayu mutane hakke abun aiba abun nan ce kaga ai ba a ce ba a rabo da ita ko in ka ba a yabo da ita an ce mata haka nan ba a ce mata haka kishi halitta ne na mata idan macen da ba ta da kishi ba mace ba ce ba to amma kishi yana da iyaka musamman ga wacce take musulma idan macen da ba ta da kishi ba mace ba ce ba kamar namijin da yake da youth wanda ba ya da kishin iyalin shi shi ma nan ba namiji ba ne wanda zai saki yaran shi ba ruwan shi ina suka tahi ina suka abin ga akwai wanda ma san ya kai matsayin da sai dai a ce mashi an dawo ya kaga wannan da yusu ne ko yawo ba magana in ya zo bai bata rai bane ba ko yana nan ko ba nan sai a sabi zane ko hijabi sai a tai sai in ya ga an dawo wani mutum ya zo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni ina da mace amma wanda ya mika mata hannu ba ta kwabe ba ba ta kwabe hannun shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka sake ta mana macen da ba afifa ba ce ba ta da kama mutunci ka sake ta ka huta mana sai ce manzo Allah ina gudun kuma ina sake ta ina masanta sai to zana da ita kan daga ita hakuri daga ita hakuri da zama haka wallahu musta'an ba ni daga ya raga ni na mu ban ji ba ba sai nan bayyantar ka ba kai ha
ai tabar
ha
ai tabar
baje ba
gani ba ai da tabar
tabada idan ka wannan san ba ai ne da ita to azan abinci ko masalai ha sauda nan baje ba na'am baje ba to me yasa ba ai da ita alalikan mace aure ce ba baiwa bace ba ai mun karanta can baya ko wajen magana auren ta hadda walima ko dan shi ne ni ma tambaye da mu ha oh na'am na'am mallan isa ni ma tambaye da nayi kenan ha bambaye ce kuwa da kyau na'am eh na'am yawwa yawwa eh eh shine muka ce nan kuskure ce ta abanga shi a ta da yi wannan bayanin maimakon ya ce safiya kamanta ya ce zama harnan sauda binta zama yawwa eh shi kawo malam nan sai ya kawo fahimtar shi ya ce ita ai ba rabu ba ne ba a irin ta ba ana raba da ta sai dai badawa take ita ka wannan ai magana an yi bayanin kun ba a yi da ita amma muka duba irin adalci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita mace ce kamar kowace mace ya yi rabu ba da ita ba ai ba yi wa ko yawwa saboda haka sai dai a dauka waccan wani da ya nuna kyautar kwanakin nata ita ce aka dauka kamar ba a yi da ita yawwa saboda ta riga ta ba da su kamar ba a yi duk da in aka duba a zahiri ita ma ana yin da ita tunda nata ne ake ba a wani kamar yadda kai kake fahimta wallahi wa'ala kamar ka ta da Allah ma mu da kuma ka gura ko Allah ta da mu da wadatu mun da khairi Allah ya biya ma mun sala ta musulmi Allah ba su lafiya wadatu mun musulmi Allah da kan su da mu na ajrun mai hada mu cika da imani Allah ba mu zaman lafiya da kwanciya an so ya kasa mu dukkan kasashe na musulmi da abin da ya tara an ga mu musulmi Allah ka kawo shi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا أنت إن شاء الله